Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mita 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio na FM, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare nake da Sarfila Hashim Gumal a shirinmu na hantsi. Mutanen ƙauyen ko dake karamar hukumar Gire a Adamawa sun koka da cewa gwamnatin jihar bata taimake su ba, inda su kuma gwamnati suka ce san ba haka abin yake ba.
A gwamnatin jihar Adamawa gaskiya bamu samu taimako ba daga wurin gwamnatin Adamawa, kan bamu da taimakon da muka samu a wurin su.
Gwamnatin jihar Adamawa ta je ta hanyoyi da yawa, mataimakin gwamnatin jihar Adamawa ya je ya kai musu dauki, ya kai yayi musu jaje.
To muka cilla muka yi Bauchi kuma zamu ji cewa an hana sana'a ne ta bumburutu wanda jihar ta kudurin yayi tare da taimakon ƴan kungiyar civil defense. Za kuma in gabatar muku da shirin na kasa ba kasawa ba, anjima kadan yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba ne shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kori ministan sa na harkokin wajen kasar, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yakin basasar kasar da ya kwashe watanni 27 ana fafatawa. Ƙarƙashin wata dokar soja da aka karanta a gidan talabijin na ƙasa, Kiir bai bayar da dalilin korar Barnaba Mariel Benjamin ba, haka kuma bai faɗi sunan wanda zai mai gurbinsa ba. Korar ta biyo bayan kiran da aka yi na cewa Mariel ya yi murabus bayan da ya furta kalaman da ya yi katsa London a maganar yankin Araba mai arzikin man fetur da ya ce ba kudancin Sudan ba ne. A cikin bayanin da Mariel ya yi bayan korarsa daga kan mukaminsa, ya ce shugaban ƙasa Salva Kiir Mayardit ya dakatar da shi daga kan aikinsa na ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu a yammacin jiya ƙarƙashin wata dokar soja. Ya ce yana mai matuƙar farin cikin amincewa da shugaban ya yi da shi na ba shi damar yin aikinsa har na tsawon shekaru uku. Ya kuma ƙaryata cewa an kore shi ne domin kalaman da ya yi na cewa yankin Abay baya daga cikin ɓangaren Sudan ta Kudu. Shi dai wannan yanki na Abay yanki ne mai arzikin man fetur da ake taƙaddama a kai tsakanin Sudan da Sudan ta Kudu.
Jami'an leƙen asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai ƙera bamabamai ɗan ƙungiyar ISIS, wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamba, na ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kai harin na ƙuna baƙin wake a filin saukar jiragen sama na Brussels. Najim Lashroi, haifaffen ƙasar Morocco wanda ya girma a Brussels, hukumomi sun bayyana shi a cikin mutanen da suka shirya harin Paris, bayan da aka gano sinadarin ƙwayar halittarsa a jikin rigar da masu ƙunar baƙin waken suka saka. Haka kuma an ƙara samun sinadarin halittarsa a gidan da jami'an tsaro suka yi imanin an haɗa bamabaman da aka yi amfani da su a gidan. A jiya Laraba ne shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce an gano ɗan ƙunar baƙin waken na biyu, shi ne wanda a baya aka kama shi a Turkiya kuma aka mayar da shi Turai, aka kuma sake sakinsa a watanni 8 da suka gabata. Erdogan ya ce gwamnatinsa ta gargaɗi hukumomin Brussels akan Ibrahim El-Bakri, wanda suka ce kama shi da aka yi a kudancin Turkiya a yahattara a yayin da yake kokarin tsallakewa zuwa cikin Siriya. Shugaban na Turkiya ya ce tun watan Yulin shekarar da ta gabata na 2015 ya bayyana cewa Turai ta bi a hankali, amma duk da gargaɗin sai da hukumomi suka sake shi.
Ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin rajin kare ƴanci suka yi kira ga ƙasar Masar ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare ƴancin bil'adama da kuma daina yi musu katse London ayyukansu. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam guda 14, cikinsu har da ƙungiyar Human Rights Watch da Amnesty International, suka ce ya kamata jami'an Masar su dakatar da tambayoyin da suke yi wa masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma hana su yin tafiye-tafiye da ƙoƙarin. Cikin wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin suka fitar, wadda ke cewa ya kamata hukumomin su daina cin zarafin ƙungiyoyinsu, su kuma dakatar da binciken da suke musu wanda ke barazana daurin shekaru 25 a gidan kaso ga masu fafutukar kare haƙin bil'adama. Kungiyoyin sun dade suna zargin ma'aikatan tsaron Masar da daure mutane ba bisa ka'ida ba. Mataimakin shugaban Amnesty mai kula da shirye-shiryen gabas ta tsakiya da Amurka ta Arewa Sa'id Bamudan ma cewa Misra na yiwa masu fafutukar kallon makiya kasar maimakon hada kai da su don ciyar da Masar gaba. A makon da ya gabata ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai matsalar karuwar dakila masu rajin kare 'yancin bil'adama a Masar cikin 'yan watannin nan.
Daga ƙarshe wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun Tanzania game da ayyukan al'umma sun yi murabus tare da buƙatar shugaban majalisar da ya yi zurzurfan bincike game da zargin da ake yi wasu daga cikin 'yan majalisar na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin ƙasar. Yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa John Magufuli ta CCM. 'Yan Tanzania dai na cewa wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisun gaskiya ne, yana kuma rushe ƙoƙarin shugaban na yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatu, wanda kuma kamar yadda ya ɗauki alƙawarin zai magance shi a lokacin da yake yaƙin neman zaben ƙasar. Amma kuma ministan yaɗa labarai na Fe Nauye ya ce 'yan majalisun suna ganin cewa su ba su karɓi cin hanci ba kamar yadda suka bayyana. Nauye ya bayyana cewa wannan abu ne da in aka kama mutum da laifi to za a hukunta shi. To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mutanen ƙauyen Ko dake ƙaramar hukumar Gire a Adamawa sun koka akan cewa gwamnatin jihar bata taimake su ba game da harin da aka kai musu yi musu barna. Su kuma gwamnati sun ce ba haka bane. Wakilinmu Sanusi Adamu ya ziyarci ƙauyen, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Mazauna ƙauyen Ko na ƙaramar hukumar Gire da ke jihar Adamawa sun koka da rashin kai musu doki da gwamnatin jiha ta yi watanni biyu bayan harin ranar 24 ga watan Junairun wannan shekara, wanda ya haddasa asarar rayuka sama da 80, kana aka ƙona ƙauyen ya koma ƙango. Na ziyarci yankin inda na tarar da wasu daga cikin mazauna Ko ɗin suna sake gina rayuwarsu daga ragowar burabuzan gine-ginensu. Sun nuna min takaicinsu game da irin hali da suka tsinci kansu a ciki. Da farko ga Mr. Tony Chema, tsohon jami'in dan sanda mazaunin yankin.
A gwamnatin jiha ba abin da muka samu daga gare su. Ko a matsayin kansila na local government nan ya zo a ce sun zo sai mana jaje ba wanda ya zo ko kansila. Amma daga federal mun samu taimakon shi secretary na gwamnati na federation. Ya kawo mana siminti buhuna-buhuna, ya kawo mana kwano na roofing.
Ni ne Khalifa Victor na Shebdan Ko. A gwamnatin jihar Adamawa gaskiya ba mu samu taimako ba daga wurin gwamnatin Adamawa, kan ba mu da taimakon da muka samu a wurin su.
Ƙauyen Ko da akasarin su manoma da matsinta ne, har yanzu na zama cikin fargaba na rashin isasshen kariya na tsaro daga maharansu. Dalili ma da yasa suka kasa komawa bakin sana'o'insu, kamar yadda Friday Teman ya shaida.
Shine makiyamu da suka zo suka kone garin, suka kakkashe mutane, sun sake kamin kansu a wani wuri daban, suna haurowa a hayin kogi inda yaran mu suke su suke neman abin shi. Gonaki sun je sun lalatar da gonakin, sun je sun kori mutane daga aikin da suke yi, sun kuma na mutane su.
Na tambayi kwamishinan yada labarai na jihar Adama Alhaji Ahmad Sajo, gaskiya ne korafin da al'umman ko ke yi na gwamnatin jihar Adamawa bata kai doki ko kuma kai musu ziyarar jaje ba, duk da asarar rayuka, dukiyoyi da gidaje da suka yi sakamakon harin watanni biyu bayan afkuwarsa?
A'a, ba gaskiya bane. Gwamnatin jihar Adamawa ta je ta hanyoyi da yawa. Mataimakin gwamnatin jihar Adamawa ya je ya kai musu dauki, ya kai musu jaje. Wasu jami'an gwamnati da wadda hada ne a rimu ma mun je, amma mun same su a inda suke zaman su a Oron da kuma Adamsa.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adama DSP Othman Abubakar ya ce ba a sanar da su barazanar kisa wani sabon hari a yankin na Ko ba.
Ba ni da wannan labarin domin rutari da yawa mun zauna tare da shugabannin su, duk wani kowa ya nuna kan don za a zauna dariya tare da juna ba tare da an zaman da zaru ba.
Yayin da makarantu suka buɗe makonni biyu da suka gabata, har yanzu wasu iyaye na sanyi a kafa wajen tura yayan nasu makaranta. Yanzu shugaban makarantar primary na ko Mr. John Kakukwama.
Akwai jita-jita haka. Yara da dama basu dawo ba. Wasu ma inda suka tafi gudun hijira har yanzu basu dawo ba. To wasu iyaye suna fargaba cewa watakila za su sake kawo hari, shi yasa suka rike yayan su a gida.
Na iske wasu daliban makarantar sakandare na je kaka dawo na ko ga abin da suke cewa bayan komawar su dakunan karatun su.
Mice mai suna Amnadi Anderson. Domin daya gashi yanzu ma babu principal a makaranta, yanzu ma malamin ma sun gudu.
Mice mai suna Katefe Lecha. Gidanmu yayi kata-kata, ba uniform ba, ba takardu ba, ba abinci ba, ba suturan ba.
Sai dai kamar sauran tashe-tashen hankula da jihar Adamawa ta fuskanta a baya. Kawo yanzu babu wanda aka gurfanar gaban shari'a ko bayanin sakamakon bincike da hukumomi suka gudanar game da lamarin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
To haka yake, sai kuma mu tafi jihar Bauchi inda zamu ji cewa masana'ar bumburutum na man fetur ne ake neman a hana su wannan sana'a kamar yadda wakilin mu Abdulhab Muhammad ya aika mana.
Jami'an tsaro da ake kira civil defense sun yi durar mikiya a wuraren da masu sayar da albarkatun mayan fetur ba bisa ka'ida ba a garin Bauchi, wanda ake ce musu yan black market ko kuma yan bumburutu. Yahuza Adamu Garkuwa shine jami'in hulɗa da jama'a na civil defense. Ya ce doka ta ba su damar kama masu sai da albarkatun mayin fetur da ba su mallaki takardar yin hakan ba.
Duk wanda ba a bashi lasisin ya yi hada-hada mai ba, muna da dama mu kama wannan mutumin shi ma. So a kan wannan magana ne ya sa muka duba muka ga cewa shi wannan harkar mai yaki cinyawa. In ka lura a gari ko ina akwai dogon layi na maganar mai, mutum zai zo tun safe har dare akan magana yana neman mai. So shi za muka ga muka duba muka ce to waɗanda suke sayar da mai ɗin yawancin su wasu ba su da lasisin su sayar da mai. Zaka je ga gidan mai nan in ka duba tsallake zaka ga ya zama kaman kasuwa.
To yanzu su waɗannan yara da suke sayar da mai a bakin hanya a jarkoki ya huke da su?
In muka kama su za mu zo mu yi bincike. Ana kan duk wanda aka kama su an so an sa kotu kuma suna da laifi.
Su manya huke da su?
Shi man muna mika shi ma gwamnati. Akwai su NNPC, akwai PPMC, akwai PPRA. Su PPRA masu lura da maganan farashi, akwai PPMC masu lura da bututun mai ɗin nan, sannan kuma akwai NNPC. So nan ce muka yi irin wannan kame shi mai ɗin muka ninka shi ma hannun NNPC.
To su yaran fa ya kukan sake su ne ko kuma dai kukan kai su kotu?
In aka gama bincike akan kai su kotu.
Wasu iyayen yaran suna ce san da suka ba da kuɗi kama daga naira 1,015 zuwa suka ba 30,000.
Suka ba da kuɗi a musu me?
Akan a sake musu iyayensu.
Gaskiya ni ba san da wannan magana ba.
To kukan sake yaran ne a kawai?
In an zo akan ba da belin su.
Sai dai yayin da jami'in hulɗa da jama'ar ke musanta karɓan kuɗaɗe domin ba da belin yaran da aka kama, mahaifin wani da aka kama bisa laifin hada-hadar sai da man fetur ɗin ya ce ya ba da naira 1,015 kafin aka sake masa yaransa.
1,015
muwaye ka ba da wannan 1,015?
Eh musu ɗin.
Wannan kuɗi a wani matsayi ka bayar?
Matsayin ka karɓi yaranka ne.
Akwai wata yarjejeniya ne da kuka kulla da su?
A babu wani yarjejeniya.
Sun ba shi kayansa?
Basu ba shi kayansa, ba wanda da ka an ba shi kayansa.
Hai la yau na ji ta bakin ɗaya daga yan bumburutun da aka kama bayan an karɓo shi.
Abin da zan ce shi ne ni dai ina sai da mai. Da suka kama ni sun kai ni ofishin civil defense na Awala. Sai suka sa mu a ɗaki suka kule mu.
Lokacin da aka kama ku kun kai kaman kuna?
A takaice dai mun haura motsari 500. Ana dukan mu da sanda da cable. Suka bi suka sa mu a ɗaki suka kule mu. Kawan aka zo a tattara kayan mutum mu walakancin kawai da suka mana kenan suka tattara mu.
To sun ga muku dalilin kama ku da su?
Mu ba su ga mana dalilin kama mu ba.
Ka san wannan dima na black market kan doka?
To ranka ya daɗe, mu ma abin da ya sa muke wannan tsakani da Allah babu yanda da mu yi. Yau in a ce maka gwamnatin nan shugabanninmu ana neman mana sana'a, mu ba za a gama wannan harka ba.
Abdulhab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi moto. Kamata tara sannan wani ba shi da ahu. Duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma sannan wani ba na silifan duka Allah na kaunan ku. Wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa ga radio ga canja ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi dake so abuduka Allah na kauna ku. Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wannan aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an ga iko da baka da aho wannan aibu kai wa Allah yaji zahiya na ka abin sa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to malan garaka gode mutukan kuma kai butunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakini yana tikaka sumaraya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan sumaraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan dita sa ga haishal kuma tasa.
To Allah ubangiji ya ji kan dan maraya Jos ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC sai ku biyo ni.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu bi baban gida Jibrin ne wakilin mu dake Lagos. Mu je da ya tattauna da wasu nakasassu ciki har da shugaban guragun Lagos wanda kafin ya kai gare shi ya karo da wani mai daukar hoto daga cikin nakasassu.
To ya suna?
Suna Sani Galadima.
To gashi ana ga kana da nakasa amma kuma kana aikin daukan hoto. Ya wani abu ya kasance haka?
To kasan yanda lamarin rayuwa yake ni dai na duba na ga cewa ya kamata in samu sana'a da na rike a hannuna domin dogara da wannan dimbaran ba shi bane. Tunda duk da yake Allah ya zama na dai cikin almajirai shine na kama wannan sana'a ta hoto kuma cikin ikon Allah na samu shiga a cikin ta sosai na yi nisa sosai don wuri da dama a nan Lagos an sanni sosai saboda haka ina fata ga yan uwana na kasasu su ma Allah ya ba su ikon caccanza wasu sana'o'i domin tsarin da ake muna gaskiya ana muna wani tsari kamar mu ba yan Najeriya bane domin ana tunkaka muna ana matsala muna. To shine kaga in Allah ya taimaki mutum ya samu ya kama sana'a to insha Allah zai ji saukin wasu abubuwa kuma duk irin abin da za a yi a cikin jama'a za a yi da shi. Yawwa.
To kaman a wajen wannan sana'a da aka baka fuskantar wani tsangwama haka?
Wallahi a cikin wannan sana'a tawa ba na samun wata matsala domin ko ina ake taro in Allah da a cikin nasara na je ba za a kyamace ni ba kuma mutane suna karɓa ta hannu bibiyu har ma na saba da manyan mutane sosai. To saboda haka kaga wannan ba karamin ci gaba bane na samu a cikin wannan sana'a tawa.
Kuma ya batun iyali to
yanzu haka a nan Lagos ma na yi aure na a cikin wannan sana'an da Allah ya bani na samu a nan Lagos ma na yi aure yanzu ina da yara guda biyar a cikin biyar din nan duk suna zuwa makaranta ɗaya ne secondary sauran duk primary suke.
To wani kira za ka yi ga sauran yan uwanka?
To abinda nake kira ga sauran yan uwana na kasasu mu yi kokari mu kama sana'a Allah ya taimaka mana domin mun ga yanayin yanda kasar tamu take ciki ba son tallafa mana ake yi ba saboda haka idan mun kama sana'a to Allah da Allah zai taimake mu insha Allah kiran da zan yi musu kenan
rai dangin gora ne sai da hutu
Ganda mu dauka hakkun aikin mu kawai shine aiki aikin wani ba aiki ne ba Ganda mu dauka hakkun sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba Idan muka dau wannan hanya akwai na kasashi ko wallahi na san sana'an mu tana ba sana'a aikin mu yana ba ya sannan ku san mu tana ba Ibaku misali ɗan jima sannan ga wani ɗan yaro yayi makaranta ya ƙare ya je America zuwa London yau gida nan ya zauna ga office ga littafi ga masin Jacobin office wanda da an yi aiki an kiriya ne albashi yayi haƙuri kuma ya ƙale wanda wata ya dan nauka sannan ya yi musu dai aiki an kiriya ne albashi Yayi haƙuri kuma ya ƙare wanga wata in ya zo shi aka taimaka ya ka taho aiki sai ka yi musu ba ni irawa don ba san daraja aiki na ba. In ba ku misali kan sana'a idan kun lura da ɗan fenti idan kun lura da teloli mai falkare in kun gan shi. Haka ɗan amalayenke da ɗan lodi, duk wannan sana'a ce fa a lokacin mota ta zo. Mai amalayenke ka kirawo shi, malam je ka kamin lodi, yayi lodi, ya zo ya sauke, ka ƙibiyan shi kuɗin lodi, yayi haƙuri kuma ya ƙyale, gobe ka ce fa ije lodi, ya je yayo ma lodi. Yayi haƙuri kuma ya ƙyale don ka ƙibiyansa kuɗin lodi. Jibi idan faka ce fa'ide sai ita yi ma ba ni zuwa domin ba ka san darajar sana'ata ba. Kan da mu ɗauka hakkun aikin mu kawai shi ne aiki.
To Allah ya ji kandan maraya Jos. To daga nan ne kuma Babangida din ya zarce kai tsaye wajen shugaban guragun Lagos domin jin yadda suke samun matsaloli da kuma yadda suke kokarin dakile lamuran da ke ci musu tuwa ƙwarya.
Sunana Sarki Ahmadu Abubakar Gaya, Sarkin guragun Lagos City. Alhamdulillah na ji daɗi na kuma godiya ga Subhanahu wa Ta'ala. Na kuma ji daɗin saduwa da kai a matsayin na ɗan jarida da ka zo nan headquarter mu ta almajirai ka zo za ka nemi bayanai da mu na dalilin mu zuwa wayannan kasashe na kudancin Najeriya. Hakikatu auru yawancin mu na kasace ta kawo mu nan kuma muke bara baran nan kuma da muke ba asal ran mu muke yin ta ba san in ce babu ce ta samu wannan bara amma dukkan wanda Allah ya hore wa hanyar sana'a yaga zai iya yi to da yawan mu akwai wanda suka kama sana'a a nan cikin gidan namu ma akwai masu sana'a da yawa Exactly cikin mutane na gurago akwai masu tireda exactly ni dinnan ma ina da shago na nan musamman a yanzu ko ina bana zuwa sama da shekara 15 ko to alhamdulillah lalle mutanen mu sun fantsamo zuwa kasashen nan kuma ba komai ija mana haka ba rashin kulawa da muke samu ga magabatan mu da gwamnatoci da masu hali da suka nuna dukkan mutumin da ina kasa kamar yadda sauran kabilu suke kula da na kasasun su to mu mutanen mu ba sa kula da mu kamar yadda kowa yake tsammani babban dalilin zuwan mu kasashen nan
kamar yadda kai bayani wasun ku suna da sana'o'i da suke yi a can baya irin wayannan jihohi da kuke zaune sun sha fito da wasu dokoki na ko kayyade barace-barace nan ko ma hana shi gaba daya inda ya dangantaka yake yanzu tsakanin ku da hukumomi
alhamdulillah har yanzu wannan aqida muna cikin ta a nan jihar Lagos a gwamnatin da ta wuce kan mun sha gwagwarmaya da ita akan hana barace-barace, to amma komai sai Allah ya yi, duk irin yadda mutum ya dauki niyyarsa, in Allah bai idan marba ba yadda zai yi. Hakika gwamnatin da ta shude ta wahal da mu, ko mu ce muna cikin wahala, don musamman wani guri aka ware can wajen Ikordu, ana kiran wajen Majadu. Idan aka kama mutanen mu nan ake kai su, wasu kuma aka kai su nan, mutuwar su mata zo kenan, don da yawa akwai mutanen mu da suka mutu wanda koda sun fito ba za su moru ba, ko ba gaskiya ba, bayani kenan.
Akwai wani shiri ku da kuke a kungiyance ne na taimakawa ƴan uwanku da ganin cewa wasu sun koma gida ko kuma wasu sun samu jari na sana'a?
To, taimakon dai bai wuce wannan aikin da muke ba, ko ba gaskiya ba. Duk wanda Allah ya horewa ya ga komai sai da niyya, don wani zai mallaki abin da zai yi jarin don ya zauna, amma sai kaga kuma Allah bai zaunar da shi ba, ko ba gaskiya ba. Da yawancin mu nan, kamar yadda na gaya ma, akwai masu sana'a, wasu mu kaga wannan marmaro duk na yara ne, na guragun mu ne su suke jan su. Akwai masu sai da kati, kamar yadda na gaya ma, munin mu muna da shaguna a cikin nan gidan, to da haka wasu mu muka dogara.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto kamata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na kauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan, duka Allah na kauna ku. Wani yana da daki nasa, in yayi gado ya kare, yayi matarar ya sanya, kuma yayi katifa nasa, ga radio ba canja, ga ku kafet fa a daki, har da kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, duka Allah na kauna ku.
To, sai kuma wani makon za mu ji irin tattaunawa da baban gidan yayi da wasu daga cikinsu a dai lokacin da yayi wannan ziyara. A madadin baban gida Jibrin, wakilinmu na Lagos, Ciyo Bahiro Dodone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To, a shirin na kasa ne fa na tafi, amma ina nan. Saboda haka, a kasance da shirin a wani makon. Ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana.
Ni ne Abubakar Garba Jakubu Cikiratuma da ke ra'ayina shi ne game da 'yan siyasa na Nijar da yadda suke kan gwamnati da yadda Allah bai sa sun ci gwamnati ba. Amma rashin sa'an da aka yi ga wanda su suna adawa ba su ci gwamnati ba suna so su ci, shi ne babban kuskuren shi Ham Ahmadu da ya gudu ya bar Nijar ya tafi wata ƙasa. Da ya haƙura ya tsaya a kan shari'an, kuma mutanen Nijar suka tabbatar wa kotu cewa shi bai wannan laifi ba, kuma girin ya fita, to zai iya yin zaɓensa da takararsa ba tare da yana kurkuku ba. To, wannan ma ana ganin gwamnatin ne ma ta musu siyasa, su da ba su san siyasan ba, ta ɗauko shi daga can ta kawo shi a matsayin yana fursunansa. Aka zo kuma aka yi zaɓe, kuka yadda aka fara zaɓe ma ba ku ce a fitar da shi ba, har aka gama komai daga baya kuka ce kun janye. To, janyewan ku nan shi ya ba da dama ma shi wannan Muhammadu Yusufu ya zama shugabanku, kuma ko kuna so ko ba ku so ya zama dole, sai dai a yi haƙuri sai gaba a nisanci irin wannan. In za a yi da za ku zo ku jefa ƙuri'unku ne, to in ya so ko kotun ina ne ma za ku iya zuwa, kuna da gaskiya ga shi kun zaɓa, ga shi kuma an danne muku, kuma kuna da shaidu, shi kenan. To, amma ba wannan ko kuka je shi kenan, kun ba shi dama kenan. Na gode.
Kafin mu ƙare, bari mu koma ga Sarfilu mu ji labarai a takaice.
To, a takaice, Usman, shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kori ministansa na harkokin wajen ƙasar, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yaƙin basasa ƙasar da ya kwashe watanni 27 ana fafatawa. A jiya Laraba ne, Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci suka yi kira ga ƙasar Masar da ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan a ayyukansu. Wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun Tanzania game da ayyukan da al'umma sun yi marabus tare da buƙatar shugaban majalisar da ya gudanar da bincike mai zurfi kan zargin da ake yi wa wasu daga cikin 'yan majalisun na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin kasar. Yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa John Magufuli ta CCM. 'Yan Tanzania da yana cewa wannan zargi da ake yi wa 'yan majalisun gaskiya ne, yana kuma rushe ƙoƙarin shugaban na yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatu kamar yadda ya yi alƙawarin kafin zaben ƙasar. Amma kuma ministan yaɗa labarai NEF ya ce 'yan majalisun yana ganin sun musanta karɓar cin hancin da rashawa. Wanda yake shi ma dan majalisa ne ya ce shugaban ƙasa ba zai yi ƙasa a kuyo ba wajen ganin ya dauki mataki ga wannan laifin.
To da takaitattun labaran muka ka ƙarshen shirin hantsi, sai kuma anjima da ranar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai Shubahiro Dodone da ya jagoranci shirin. Injiniyan mu ne Uzbayr, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.